wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Ya mai sauraro, mun sake dawowa da shiri da mun saba kulla yaumi. Ina fata za a bi mu a hankali a shirin. Ga wadanda sun tuna da cewa sun kira a mako akan shiri na ‘yan tashi, wato samare da ‘yan mata wadda ko suna neman aure ko kuwa ana shirin yin aure, sai a matso kusa domin Pastor Ibrahim Mai Gadi zai ba mu shawarwarai wadda za su taimaka mana a zabe wadda ta dace. A shirin kuma muna da fili na sujada tare da Pastor Anana Wakili. Pastor Audu shi ma yana shirye da guzuri domin ka. Shirye-shirye da muke tafiye da su kenan. Addu'a na da fata na shine Ubangiji zai albarkace mu ta dalilin sauraro. Sunana Ishaya Zakaria. Ina maka maraba da zuwa.
Ya mai sauraro, zarafi ne da za mu so mu ji ɗan bishewa daga wurin kalmomi na Allah. Sunana Ibrahim, bari mu yi addu’a kafin mu yi karatu. Ya Allah, mun yi maka godiya domin kai mai alheri mai kauna. Ka ba mu fahimtar kalmominka domin mu ji ya kai mu ga tsira da ceto. Samun albarkaci ta wurin Yesu Kristi mai cetonmu, amin. Karatunmu cikin misalai sura bakwai, aya ɗaya da biyar yana cewa, ɗana ka kiyaye zantantukanka, ka ajiye dokokina a wurinka. Aya na biyar ya ce, domin su tsare ka da ƙaruwa ita baƙuwa wadda take mai baka. Za mu so mu yi tunani, shawara ga matasa wanda ba su kai shekaru 20 ba, wanda ba su kai shekaru 30 ba, domin muna fisgan kuruciya, muna ji da ƙarfi, muna da ilimi. Kuruciya, ji waɗansu suna ce dangin hauka, idan ba mu samu gata na shawarwari ko ba mu mori shawarwari masu kyau ba, shi yasa akan ce kuruciya dangin hauka. Amma mun ga matasa wanda sukan tashi da hali na gari, har an mana koyarwa cewa Josiah ya samu sarauta a shekara 8, ko wanda an ba su shekara a shekara 12 suna sarauta. Amma ba muna maganan sarauta ba ne, neman aure ne. Neman auren kuwa, ya Allah yana cewa, ɗana ka kiyaye zantattukana, ka ajiye dokokina a wurinka. Ubangiji shi manna mana wannan rubutu da kalmomi da dokokin Allah a zuciya. Yusufu a cikin farawa, an ɗauke shi yana matashi ɗan shekaru 17, da matan wannan mutumin da yana zaune ta zo za ta sa ya yi abubuwan da bai dace ba, zina. Ya ba ta amsa ya ce, za in yi ma Allah irin wannan? Shi tunanin da ya zo masa, laifin da zai yi ba ma mace ba ne, ba ga mai gidan ba ne, ga Allah ne. Domin tun yana matashi, Allah ya rubuta a zukatansa dokoki da tsoronsa. Annabi Daniel ma Allah ya bashi irin wannan da an ɗauke su bayi zuwa ƙasar Babila. Akwai matasa wanda nagari ne an tashe su kamar Allah ya hura musu wannan kalmomi, ya rubuta ya manna a zuciyansu. Yau in mun kwantar da hankali, Allah zai rubuta irin wannan tunani a kai, domin akwai mutane iri-iri, akwai abokai, akwai kuma baki mata wanda in sun shigo kasan nan daga kasar waje, baki na mata wanda ba addini daya ba, akwai baki wanda in mun je wata kasa mukan zama baki. To in zamu yi aure, Allah din ya ce ka roka Allah ya manna maka wannan kalmomi ya zauna maka, domin garin jaraba zaka samu guzuri na bada amsa. Faida da Yusuf ya je kasar Masar bai rike litafi ba, a cikin ajiyan zuci ne ya dinga bada amsa. A lokacin da Almasihu ya zo duniya ma bai rike litafi ba, ba a buga littattafai ba, babu internet, babu na'ura na hannu wanda ana kira iPad, wanda ana kira laptop ko palm top ko menene, babu shi a zamanin. Yanzu mu da muna da shi, su wadancan iyayenmu Allah ya rubuta musu a zuciya ne. Yesu yakan ce an rubuta, Yusufun ya ce Allah ya ce, su Allah ya manna musu a kai. Za mu roka kamar yadda Sarki Sulemanu ya ce, ya kai ɗana ka kiyaye zantattukana, ka yi ajiya dokoki a zuciya. Ajiya ɗin nan yakan zama mana maganin masifa, maganin tayasuwa, abinda Allah zai rubuta mana za ya tuna mana. Idan mun duba kurciyan da muna da shi yakan haifa abinda ba daidai ba ne. Kurciyan nan kuwa in mun roki Allah yakan sa matasa a kan hanya. Yau muna da matasa masu sauraron Allah, kai ko ke kuna iya ku zama matasan da za su saurari Allah ne. Allah ya nufa mu biɗi shawara gare shi, ya rubuta zantattuka a zuciyarmu, maganin tuntuɓe, maganin zunubi, maganin zina, maganin ƙarya, maganin sata, sai wurin Allah. Babu layan zana, babu wani yaudara, babu maye, Ubangiji ya gyara mu. Za mu yi addu’a. Ya Ubangiji, kalmomin nan su ka rubuta su zauna a cikin allon zukatanmu. Kar ka bar wani ya sace waɗannan kalmomi, domin mu same su su zauna mu kawo daraja gare ka ta wurin Yesu Kristi mai cetonmu. Amen.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine AWR Sashin Hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Yayin da muna shirye domin fili na sujada, za mu saurari waka daga kwaya na Seventh-day Adventist Church daga Laranto a Jos Jer Plateau. Baya wakar su, Pastor Anana Wakili zai biyo baya da fili don sujada. Mai sauraro, a kasance tare da mu.
Sa ka wa su ba sa. Dan uwana mai sauraro mu mun zan masu albarka domin samun zarfi kamar wannan yau ma kamar kullun mun zo ne domin mu ci gaba da binciken mu na littafin mai tsarki dan haka sa'an da muna sauraro bare Allah ya mana albarka sunana pastor wakili Stephanus Anana kan maganar mu na yau zancen sama gaskiya ne ko labari ne kawai karatun mu yana samuwa cikin littafin Ishaya Sura 66 aya tasa ta 1 maganar ubangiji kenan sama kursiyi na ce duniya kuwa matashin sawo na ce wani irin gida fa za ku gina mini wani wuri kuma za ya zama wurin zama ta bari mu yaduwa mun albarkaci sunanka mun daukaka sunanka domin ka isa yabo yau da lokacin nan muna bidanka ka kasance tare da mu ka ba mu nasara cikin wannan bincike da mai fadi da mai sauraro bari mu sami albarka a ƙarshe mu daukaka sunan Yesu mai ceton mu amen wani mutum yana zancen sama uba da yaro suna zancen sama kowane addini suna zancen sama shin saman nan gaskiya ne ko kariya ne ko kuwa labari ne kawai attama Isa almasihu sa'an da ya bari duniyan nan littafin mai tsarki ya tabbatar mana cewa ya hau zuwa sama ne domin haka dan uwana bari mu sa ido mu gani shin saman nan gaskiya ne ko kariya ne in kuma gaskiya ne menene ke faruwa a sama bayan da an gama hidiman sama menene zai faru da dan adam a duniya zancen sama gaskiya ne ya tabbata har abada haka littafin mai tsarki ya bayyana mana sama kursiyin Allah ne haka littafin mai tsarki ya tabbatar a cikin littafin Ishaya sura 66 aya 1 inda mun yi karatun mu ayar Allah ya tabbatar mana da wannan maganar ubangiji kenan sama kursiyi na ce duniya kuwa matashin sawo na ne abinda Allah ke fada mana kenan so zancen sama gaskiya ne zancen sama ba wasa bane littafin mai tsarki ya tabbatar mana sa'an da Yesu ya bar duniya ya koma sama ne inda ubangiji Allah uba da dada ruhu mai tsarki suke inda suke yin shawara idan ka tuna a littafin mai tsarki cikin farawa kafin Allah ya yi mutum ya ce bari mu yi mutum ma'ana da shi da dada ruhu mai tsarki wanda mazaunin su yana sama ne sun zauna sun yi wannan shawari kafin suka yi mutum sa'an da Isa almasihu ya zo duniyan nan ya gama aikin sa ya gama bayyana wa duniya shi wane ne mun kuma duniya ta gane cewa Isa almasihu aikakke ne daga sama da ya gama ba da wannan shaida ya koma sama inji littafin ayyukan manzani sura 1 aya 11 in ka karanta zaka gani sa'an da yana tare da almajiransa a dusan zaitun bayan ya gama wanye zance da su suna kallo suna gani suna ji ya bar duniya ya bar wannan dutsen ya hau sama tun suna kallon sa sun zo sun bace ga ganin idon su har yau. Sai litafin mai tsarki ya tabbatar mana da cewa Isa Almasihu ya bar duniya ya koma sama ne. Kutuna a cikin litafin Yohana sura 14 aya ta sa 1-3, maganar Ubangiji ya ce Isa Almasihu ya tabbatar wa almajiransa cewa zai bar duniyan nan, zai koma sama, zai shirya wuri ne domin idan ya gama shirya guri zai dawo domin ya karbe mu inda yake, nan ne mu ma za mu zauna. Don uwana, mun yi kwanaki muna magana akan zance na rayuwar wannan duniya wanda ta yi zafi, ta yi muni, mutum baya jin dadinsa kuma. Amma a wannan ayan za mu gane cewa sa'an da Isa Almasihu ya yi mana alƙawari, gama zan tafi in shirya muku guri, idan na gama shirya guri zan dawo in karbe ku wurin kaina inda nake, nan ne kuma ku zauna. Don wana, duk wani wahalan da muke ciki a yau, duk wani tashin hankali da muke ciki, Yesu ya riga ya gama shiri, Yesu ya riga ya gama tanada mana guri inda za mu je mu zauna. Sauran waɗannan wahalu, sauran waɗannan damoyi, sauran ababen da mun riga mun ambata, ba za mu sake ganin su ba. Don haka menene tunaninka? Menene tunaninki? Ya yi ki shirya domin mu sami sama. Idan mun shirya da Allah, mun zama amintattun mutane, Allah sama za ta zama mazauninmu, sama za ta zama mazauninka, sama za ta zama mazauninki, inda babu sauran damuwa, inda babu sauran wahala, domin Allah da kansa shi ne zai zama mai mulki a sama. Irin shugabancin da muna gani a yau, irin shugabancin da muna da su a yau, ko a cikin gida, ko a cikin anguwa, ko a cikin kasa, shugabancin da muna gani ba shugabanci ne mai kyau ba, shugabanci ne wanda ya tacika da zalunci, tacika da cuta iri-iri. Amma wannan shugabancin da za mu je mu samu a sama, idan mun gamshi Allah, za mu samu shugabanci ne wanda za ta ba mu duk iya abin da muke so, ba wani wahala sai salama, sai kwanciyar hankali. Don haka yar uwata, don uwana, ina roƙonka, ina roƙonki, bari mu koma da hankali mu wurin Allah, mu dawo wurin Isa Almasihu wanda shi ne mai komai da koma. Idan mun yi haka, to za mu sami kwanciyar hankali da salama wanda shi ne muke so. Bari wannan shi ne ya zama abinda za mu ci gaba da nema daga yau din nan da ka ji wannan magana. Ka ci gaba da neman Isa Almasihu, inda zai kai ka, in ka same shi, zai kai ka inda za ka zauna babu sauran tashin hankali, babu irin wannan mummunan shugabanci, babu irin wannan zaluncin da muna gani. Abinda za ka gani shine salama da kwanciyar hankali. In haka ne tunaninka, idan beginka kenan, bari mu yi addu'a. Ya Allah, mun gode maka domin kai kana jin mu, ka kuma san damuwar mu, har ma kana da tanadi domin ka magance wannan damuwar mu. Mu ne damuwar kanmu. Ya Yesu, kai mana jin kai, ka dube mu da ido rahama, kada ka dube mu ga kasawan mu, ka taimake mu domin mu sami salama, ka taimake mu domin mu samu kwanciyar hankali. Mun gode ka ji mu domin mun roka tare da godiya, albarkacin sunan Isa Almasihu mai ceton mu. Amin.
Babu wanda zai iya cika muradin rayuwarsa a cikin wannan duniya ta wurin rayuwa shi kadai. Kowane mutum yana bukatan wasu mutane kewaye da shi. Ba malamin da zai iya yin nasara in ba tare da dalibai yan makaranta ba. Babu mai harkar kasuwanci wanda zai samu nasara idan ba shi da waɗanda suke zuwan sayan kaya a gurinsa, wato kwastomomi. Idan ke mace ce, ba za ki iya zama mace mai kyau ba idan ba ki da miji. Idan kai namiji ne ma, haka yake. Ba yadda za ka iya zama mai ɗaukan ma'aikata idan ba ka da ma'aikatan. Sarki ma ba shi da daraja idan ba shi da talakawa. Saboda haka, duk wata nasara da za ka yi koko wani girma da za ka samu a rayuwarka, dole sai kana harka da mutane da ke kewaye da kai. Idan ma kana da wani tunani koko shiri da kake da shi, idan babu mutane wannan shirin ba zai yi nasara ba. Ba yadda za a yi mulki idan babu mutane, babu yadda za a iya kasuwanci idan babu mutane. Saboda haka idan ka iya gane mutanen da ke kewaye da kai waɗanda za su taimake ka domin kai nasara a rayuwarka, to ya kamata ka tafiye da dangantakarka da su da kyau da kyau. Ka kari irin dangantakar da kake da ita tsakaninka da su, ka kuma kyautata masu a komai da kake yi. Domin idan za ka hau tsani zuwa ga nasara, to lallai ya kamata waɗanda za ka tarar a hanya ka kyautata masu. Ka tuna fa, akwai mutane da Allah ya shirya su musamman domin su zame albarka a cikin rayuwarka. Idan fa za ka kai inda kake son ka kai a rayuwarka, to irin waɗannan mutane su za su ƙara maka ƙarfin gwiwa domin ka yi nasara a komai da za ka yi. Idan za ka ci gaba fa, to lallai ya kamata ka riƙa kyautata musu, ba ka dinga muzanta musu ba. Komin baiwar da Allah ya baka, idan babu mutane kewaye da kai, wannan baiwar da wuya ta bayyana ta kasance da albarka. Saboda haka alherin da za ka yi wa mutane yakan koma gare ka domin ya ƙara ingiza ka har ka samu ka yi nasara.
Pastor Audu, mun gode da wannan guzuri. Ubangiji ya ci gaba yana mana albarka. Ina idar da sakonnin gaisuwa zuwa ga ‘yan uwa kamar Samson Solomon daga Sheleng. Muna fata kana tare da mu a shirinmu na yau. Shagari Ishaya daga Guyuk a jihar Adamawa ga sakon gaisuwarka a shirin na yau. Musa Geta daga SDA Church a Jalingo, mun ba da gaskiya kai ma kana tare da mu a shirin na yau ga kuma sakon gaisuwarka. Malam Obadiah Kefas Sananzo daga UMCN Church a Laujiyar Taraba ga sakon gaisuwarka a shirinmu na yau. Muna fata kai ma za ka samu albarku da aka samu ta dalilin sauraron shiri na yau. Malam Amos Dennis daga Mayo Belwa, muna fata kai ma kana tare da mu a shirin na yau. Joseph Daniel daga Living Faith Church a Kaduna, muna fata kai ma kana tare da mu a shiri na yau, kuma mun idar da sakonnin gaisuwa zuwa gare ka. Sai Malam Anthony Duwai daga EYN Church LCC a Mufabi a Uba, karamar hukumar Hong a jihar Adamawa, duka mun gaishe ku. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi a kan shiri da an fito sauraro, sai a rubuta a tura mana. Adireshi email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a lambar wayarmu ko sakon text ko kuwa sakon WhatsApp. Lambar wayarmu shine 080-281-9970. Mai sauraro, sai mun gan, ina godiya zuwa ga duka wanda sun tallafa a shirin na yau, kamar shi Pastor Audu, Pastor Ibrahim Mai Gadi da kuma Pastor Anana. Duka muna cewa Ubangiji ya saka da alheri. Mai sauraro, kai ma da ka kasance cikin masu sauraro, kai mai albarka ne. A ci gaba da yin haka, a yi bimbini a kan ababa da aka fito ji domin a samu ginuwa a jiki da ruhaniya. Mai sauraro, Ubangiji ya sake sada mu yayin da za mu ci gaba da wannan hidima. A madadin abokan aiki na kamar Omolayo Olushola Jagade da Eze Elewemci, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan jin yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada a manta da muhimmancin yin addu’a da iyali da wayarwar gari da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.